أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما سوارو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم دا ساكي قسن شواتار لكو وانن رانا تلاهدي شاوكو غوتن جمادة آخر شكرا تدبو دار للي حدودا تلاتن دا بير باجراء أن محمد صلى الله عليه وسلم دقا قرم مكزوا مدينة وانا تزو ددي دا شاوكو غوتن أفريلو نشكرا تدبو بيدا شاهدو. Kamar yadda aka saba, shirin fatiyar rahama shiri ne da kan amsa tambayoyin da ku masu raro kuke aikowa zuwa ga malam waɗanda suka shafi addini da kuma rayuwa akan lambobin waya 0805544413, wato 0805544413, ko kuma 0707778442, wato 0707778442, ko kuma dai cikin 0703640455. Haka zalika za ku yi aiko da sakonninku ta adireshin mu na email a fatoyinrahma@yahoo.com, ko kuma ta shafin mu na fatoyin rahma dake dandalin sada zumunta na Facebook. Kamar dai yadda aka saba, muna tare da Sheikh Malami a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jallemo, babban malami a tsangayen nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero dake nan Kano. Kuma sunana Anas Idris Hassan, wanda zan kasance tare da ku a cikin wannan shiri kamar da yanda aka saba. Akramakallah, bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, in umma sallallahu alaihi wa sallam lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ajiya mun fara magana akan hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace kullu sulama minan nasi sadaqa وكل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته تحمله عليها أو تحمل له أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. نبي تقوى تقبع تمتاني أكوي صدقة أكنت كوني يني لرانا ذات فوضوء تكنس ذاك يصله tsakankanin mutane guda biyu, to akwai wannan ma sadaka ce. Haka nan ka taimaka wa mutum dangane da dabbarsa, ka taimaka masa ya hau kanta, ko ka taimaka masa ya dora kayansa a kanta, wannan ma sadaka ce. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kalimatu tayyibatu sadaqa, daɗar kalma, to magana mai daɗi da zaka gaya wa mutum ita ma sadaka ce. Haka nan dukkan wani tattaki da zaka yi zuwa sallah ita ma sadaka ce. Haka nan kawar da wani abin da zai cutar da mutane daga kan hanyar su, ita ma wannan shi ma sadaka ne. Muka ce ni'imomin da Allah ta'ala yi wa dan adam suna da yawa, kuma dan adam ba zai iya yiwa biyan Allah ta'ala haƙƙin waɗannan ni'imomi ba, saboda Ubangiji ta'ala ya shar'anta masa godiya. Godiya ba shine ka biya haƙƙin ni'imar da yake kanka ba, ka dai godewa Allah ta'ala. Ita ba kuma wannan godiyar Ubangiji ya sanya ta ibada ce, ya yi maka ni'ima ya ce ka gode, kuma in ka gode kuma ya baka lada, ya yi maka ƙari. Shilayin shakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi la shadid, in kuka gode in ƙara muku. Kaga ni'ima akan ni'ima, ita ni'imar tana buƙatar kai godiya, kuma in kai godiyar kuma Allah ta'ala ya baka lada akan ta. Babu shakka wannan ni'ima ce bisa ni'ima. To saboda Ubangiji ta'ala ya hore maka hanyoyi da dama waɗanda za ka samu lada kuma ka gode wa Allah ta ƙarƙashinsu, Ubangiji ta'ala ya sanya hanyoyin da suke baka wannan daman da yawa a cikin rayuwarka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu yawmin tadlu fi shams ta'dil baina al-ithnayn sadaqa, idan rana ta hudu a kowace rana ka iya sulhu tsakankanin mutane guda biyu, sulhu na adalci, to wannan ishi kansa sadaka ce. Ce wato inur rajula fi dabbatihi, ka taimaka wa mutum akan dabbarsa, akan abun hawansa, ka taimaka masa wajen ya hau, ko ka taimaka masa wajen ya dora kaya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ma sadaka ne, yayin da zaka ga mutum yana kikikaka kamar a wancan lokacin da ake hawan dabba, irin raƙumi ne sai an gunar da shi, an gurfanar da shi, sannan a hau. Ta yiwu ka samu wani yana tukwari da zai gurfanar da abun hawan nashi ya kasa, ka taimaka masa ya gurfana, ko ya kasance mutum ne wanda yake musaki ne, yana da wato nakasa tare da shi, amma kuma yana buƙatar abun hawa, ka taimaka masa wajen ya hau wannan abun hawan. Kai haka ka samu ladan cikakkiyar sadaka. Ko mutum ne da abun hawansa irin na zamani, ce mutum yana da mota ko babur ya samu matsala yana buƙatar taimakonka, ka tsaya kaga ka taimaka masa, ka taimaka masa wajen turi ko ka taimaka masa wajen ka bashi abinda zai kwance safaya taya ya saka taya, wannan ma sadaka kai. Saboda ka duk wani taimako da za ka yi masa akan wannan abin hawa da ya samu matsala da shi, to Ubangiji Ta'ala zai baka cikakken ladan wanda ya yi sadaka. Ko mutum ne da kaya yake so ya dora akan abin hawansa, ya zama da ba zai iya dorawa ba sai an tallafa masa, shi ma wannan sadaka ne. Ko kuma mutum ne ma yake dauke da zai dauki kayan aka amma yana bukatar a taya shi a dora masa, to shi ma in kai haka ka samu ladan sadaka. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal kalimatu tayyiba, kalma da daɗa, wato da magana mai kyau da za ka gaya wa mutum, tun daga sallama da za ka yi masa ko ka ansa sallamarsa ko ya yi tambaya ka bashi ansa ko ya ɓace ka nuna masa hanya ko dai kowace irin kalma dai da za ka gaya mutum ya ji daɗin ta, to wannan ita kanta sadaka ne. Allah Ta'ala na cewa qulu lin-nasi husna, ku gaya wa mutane magana mai daɗi, wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurbin, za ku yi magana ku faɗi ta adalci. Haka musulunci yana son ka faɗi magana mai kyau, kalimatun tayyiba ka shajaratun tayyiba, ka ce magana da daɗa kamar bishiya ce wacce take da daɗa. Saboda haka yana daga cikin abinda musulunci ya buɗe wa mutum na ƙofar samun lada, shine magana mai kyau da zai gaya wa mutane. A yanzu za mu ga abubuwa sun canza, wani in ya buɗe baki to za ka ji maganganunsa ba su da kyau, wani za ka ga magana yake da abokinsa amma duk dan lokaci kadan sai ya mulmulo a shari'a dura masa, to kaga wannan ba ka kiran wannan magana mai daɗi ba, ka ce ba a sharar kalima tayyiba ba, amma kalmar na gode, kalmar Allah ya saka da alkhairi, kalmar Allah ya maka albarka, Allah ya biya ka, abubuwa dai waɗanda za ka gaya mutum ya ji daɗi, ko da kuwa shi zai gaya maka wanda suke ba mai daɗi ba, kai ka fuskanci shi da kalma mai daɗi. Allah Ta'ala ya ce idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim wa la tastawi alhasanatu wa as-sayyi'a idfa billati hiya ahsan, kyakkyawa alhasana wa as-sayyi'a, da kyakkyawa da mummuna ba za su taba zama daidai ba, wani ya gaya maka mummuna kai ka gaya masa mai kyau, to ba za ku taba zama daidai a gurin Allah ba. Idfa billati hiya ahsan, kai ka bayar da wacce tafi kyau, ka gabatar da abin da yafi kyau, ba ma mai kyau ba, a'a in akwai mai kyau, akwai wanda yafi kyau, to kai kai wanda yafi kyau din. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim, sai kaga wanda tsakaninka da shi ba ga miciji, ya zama kamar wani aboki na kudda kud, kamar dan uwa. Allah Ta'ala ce ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hadzin azim, ba kowa yake iya samun irin waɗannan ɗabi'u ba, ko irin wannan ɗabi'a, sai wanda yake mai haƙuri, sai waɗanda suke da haƙuri da juriya, ba kuma kowa yake sa shi ya samu wannan ɗabi'a ba, illa zu hazzin azim, sai wanda yake da rabo mai girma. To kalma da daɗa, mutum ya zo ya roƙa a gunka, ka ce ya haƙuri baka da shi, ko ka yi haƙuri Allah ya baka, kalma ce mai daɗi. To ita kanta wannan sadaka ce, bi ce kullu khutwatin tamshiha ila salati sadaka, duk wani taku da zaka yi zuwa masallaci sadaka ne. Sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya fita masallaci in ya daga kafarsa za a rubuta masa lada, in ya aje ta za a kankare masa laifinsa. Saboda haka kaga iya tafiyar ka, iya samun lada da daukakar daraja da zaka samu a gurin Allah, da kuma kankare maka kurakure da laifuka da Ubangiji Ta'ala zai. Shi zaka ga wasu daga cikin sahabbai sun fi sha'awar ma ya zama da gidajensu kusa suke da masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, nesa suke da masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, saboda su samu wannan ladan. Akwai wani wanda aka yi masa magana cewa yaya gidansa bayan gari ya dawo yanzu cikin gari mana kusa da masallaci, sai ya ce ai shi baya son ya zama ya ga katangar shi duke da katangar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sahabin da ya ji wannan magana sai bai fahimce ta ba, sai ya ruga ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam, ga hawa ne wai shi baya sha'awar ya ga ya haɗa katanga da kai ya Rasulullah. To da yake Annabi sallallahu alaihi wasallam ba mai yanke hukunci ba ne kai tsaye, sai ya ji baki ta bakin mutum, wanda wannan shi ne adalci. Da sanda ka ji wata magana an ɗauko maka an ce wane ya faɗa, to ta yi yana da kyakkyawar manufa, akwai abin da yake nufi, wanda taƙila in ka ji abin da yake nufi kai ma za ka goyi bayansa, to ka tambaye shi, ka kira shi a tambaye shi me ya ce, kuma me yasa ya faɗa haka. amma ka yanke hukunci kai tsaye ba tare da bincike ba, ba tare da ka tambaye wanda maganar aka ce ya faɗa ba, wannan ba kai masa adalci ba. Ka duba shedan lokacin da Allah ta'ala ya ce a yi sujjada ga annabi Adam, ya kiye ya yi sujjada, Allah ta'ala bai yanke masa hukunci ba sai da ya tambaye shi, ma mana aka Allah ta sujjada idza amartuka, me ya hana ba ka yi sujjada ba lokacin da saka? Allah ta'ala yana iya tsine masa nan take, amma sai da ya neme ji hujjarsa duk da ya san cewa ba ya da wata hujja. To annabi ya ce a kirawo shi, an ce ka ce ba ka sha'awar ka ga katangar ka ta liƙe da tawa. Ya ce ya rasulullahi, saboda in samu ladan tattaki da nake yi daga gidana zuwa masallacinka, in na dawo na makoce na makotaki katangarka, to wannan tattakin kuma shi ke nan ya saraya. To kaga wannan abu ne lokacin da Banu Salima suke so su taso daga unguwarsu su dawo cikin Madina kusa da Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce da su, ya ce da su, diyarakum tuktaba asarukum, ku tsaya can gidaddajin ku, kar ku ce za ku shigo kusa da inda nake, sai a rubuta muku tafiyar takun ku da kuke, sai a rubuta muku takun ladan takun da kuke zuwa nan. To shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ce kullu khutwatin tamshiha ila salati sadaqa, duk takin da kai zuwa masallaci sadaka ne. Duk da cewa in zaka je masallaci da man dole kai tattaki, ba zan za a kai ka tafi masallaci ba da tattakin ba, to amma kuma shi kansa tattakin sai ya zamana ba a barka haka ba, ana rubuta maka lada a kansa. Haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa tumitul adha an tariqi sadaka, kawar da kazanta ko abinda zai cutar daga kan hanya shi ma sadaka ne. Wato duk abinda ka san zai cutar da mutane ka kawar da shi daga kan hanya, in kai haka to za a rubuta maka ladan sadaka. To kaga wannan musulunci abinda yake kira ma yake kwadaitar da ƴaƴansa akan sa kenan, cewa duk sanda suka ga wani abu mai cutarwa akan hanya ko wani abin da zai sa mutane su rika yankemin sa, to su kawar da shi, ba wai su rika samar da shi ba. Mu yanzu abin takeici ba maganar kawarwa ake yi ba, a'a mutane su suke zuwa su zubar da shara akan hanya, su zubar da abin da zai cutar da mutane akan hanya, su zubar da duwatsu akan hanya. Mutum yana tafiya yana cin wani abu kun zo tsakar hanya sai ya yadda abu kuma gwangwanin ko kwalbar ko wani abu. To kaga anan aka san abin da shi musulunci yace kai, shi yace wa tumitul adha, ka kawar da ainihin ka kawar da shi abin da zai cutar da mutane, dutse ne ka gani ko yara sun kawo shi ko wani abu ya turo shi, kokari ka abin nan. Amma za ga mutane sun saki kwatocin su, wani mutum in ya fita in kwata ta fita daga gidansa to taje ko ina ma shi ba abin da ya dame shi, wannan baya daga cikin adalci, baya daga cikin koyarwa ta musulunci. Idan wanda zai kawar an ba shi lada, to wanda kuma zai haifar ma mutane abin da zai cuce su, to wannan shi kuma zai samu alhaki. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku guji abubuwa biyu da suke jawo la'ana, tuban da yake zuwa gurin da mutane suke hutawa ya yi musu bahaya, ko zuwa musu kazanta, ko wanda zai zo gurin da mutane suke wucewa nan ma ya sakar musu da kazanta. To kaga mutane da za su rika sakin ruwa, yana ruwan kwatami yana bata layi, kuma sun san cewa daga gidansu yake wannan ruwan, amma sun yadda inda ya bar gidansu to ya bata layin da jama'a suke wucewa, ba shakka waɗannan suna babban laifi, suna laifi kuma suna ɗaukan alhaki, kuma duk wanda ya buɗe baki ya ce Allah ya isa su ta kama su, Allah ta'ala ba zai bar su ba. Shi yasa a musulunci ya ma kwadaitar koda ba daga gidanka abin yake ba, in ka gan shi akan hanya to ka kawar da shi, in kai haka za ka samu layin sadaka. Allah ta'ala ya ba mu
amin suma amin. Malam tambayarmu ta farko a wannan mako ta fito ne da wannan rana ta fito ne daga Umar Tofa, wanda ke cewa shin sharadi ne idan mutum ya istihara sai ya ga al'amarin a cikin mafarkin sa?
A wannan ba ma faɗi haka ba. Ita istihara kana bawa Allah zabi ne, cewa ya Allah idan wannan al'amari alkhairi ne gare ni, addini na da rayuwata da karshen al'amari na, Ubangiji ka sassauta mu, ka sauwaka mu samun abu, ka hore mun hanyar samun sa, kuma ka sauwaka mun samun sa. Idan kuma abin nan sharri ne a addini na da rayuwata da karshen al'amari na, ya Ubangiji ka kawar da ni da kansa, ka kawar da shi da kaina, kuma ka hore mun wanda ya fi alkhairi, shine abin da mai istihara yake roƙo. Haka roƙon Allah kake yi sai ka jira sakamako ko karɓar addu'an nan taka. Idan Allah ta'ala ya san abin alkhairi ne gare ka, sai ya ƙara sa maka san sa, kuma ya ƙara hure maka hanyoyin samun sa, ya rika cire maka dukkan wata matsala da za ta iya faruwa cikin sa. To wannan alama ce ta cewa Ubangiji Ta'ala ya zaba maka wannan abu, ka ji kana son abun, kuma matsalolin duk da kake tunanin za ka fuskanta a cikin abun ka ji babu su, kaga hanyoyin samun abun suna ta ƙara bude maka. To kaga alamar Ubangiji Ta'ala ya karbi wannan addu'a da kai cewa Allah Ta'ala ya yassara maka shi, hore maka shi. Ce kuma idan abun kaga yana ta ƙara tsawwala, abubuwa suna ta ƙara zuwa na matsaloli a waɗanda za su hana samun abun, da yau matsalar yau daban, ta gobe daban, ta rana daban, ta dare daban, to alama ce take nuna cewa Ubangiji Ta'ala yana baya son ka da abun, ko ka ji abun ma yana fita daga ranka, yana ta ƙara fita daga ranka. To alama ce take cewa nan Allah Ta'ala bai maka zabi ba, amma mutum ya ce wai zai gani a mafarki, wannan shirme ne, babu inda aka ce sai a mafarki zaka gani. Kuma ita istikhara, kamar da muka sha faɗakarwa a kai, mutum shi yake addu'a ce mutum yake bayan ya yi raka'a biyu ba ta farilla ba, ya yi raka'a biyu wadda ba ta farilla ba, ya yi da kansa, amma ba inda aka ce wani ya yi wani istikhara, sai ka ji an ce an je gurin malami zai yi istikhara. Malami ba a ce shi ne yake kai da za ka yi, kai aka ce ka yi sallah raka'a biyu. Na bai ce idan ɗayan ku yana da wata bukata, to sai ya yi sallah raka'a biyu ba ta farilla ba, saboda kai ne aka bukace ka kai, ba wani ne zai yi maka ba.
Sai sakon Bashir Aliyu wanda ke cewa, malam, idan mutum ya manta bai yi sallar azhar ba har sai da ya fara yin tala'asar, shin katsewa zai yi ko kuwa niyya kawai zai canja ya ci gaba?
Idan mutum ya fara sallar la'asar ya tuna bai yi la'azhar ba, to sai ya kammala la'asar dinsa, ya gama sai ya zo ya azhar dinsa. Jera sallolin mustahabi ne, ba wajibi ba ne, mustahabi ne yin wato salloli a tafi su a gida, amma har lokacin sallar la'asar ya zo kuma har ya fara ta, babu magana cewa kana cikin sallar azhar kuma ta rikide ta koma la'asar, wannan ba za ta yiwu ba. Saboda haka azhar din, azhar la'asar din da ka fara sai ka kammala la'asar din, kuma har ka ainihin fasa, to sai ka yi azhar din, amma in har ka fara sai ka kammala.
To sai sakon Usman Muhammad wanda ke cewa, da Allah malam, ayi mana karin bayani game da sharɗin yin karin aure.
To babban sharaɗi babba shine adalci, domin Allah Ta'ala da ya faɗi wanki huma tsabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba', sai cewa in khiftum Allah ta'adilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum zalika anna Allah ta'ulu, sai ku aure waɗanda suka yi muku na mata biyu ko uku, biyu ko uku ko hudu, masna wa thulatha wa ruba', biyu ko uku ko hudu, sai fa in khiftum Allah ta'adilu, in kun ji tsoron ba za ku iya adalci tsakanin su ba, wahida to ku aure ɗaya tak, zalika anna Allah ta'ulu. To kaga ashe a babban abinda ake bukata ya zama da mutum zai iya adalci, to duk sauran sharuɗin da za a ambata a nan wato cuko ne na wannan sharuɗin na farko, shine jigo samun yin adalci. Daga baya kuma sai a yi maganar cewa tabbata cewa za ka iya rike su, za ka iya basu hankinsu na zamanto wasu matanka ne, kada ka je ka jajibo abinda ba za ka iya rikewa ba. Matar da ka auro wata ta gida ba ka iya rikewa ba, ka je ka auro wata ta biyu, ga ta gida ana hannu baku hannu ƙwarya, babu ba ka da mazauni, duk shekara sai an kai ruwa rana da kai wajen ka biya kuɗin haya, wani lokaci ma sai an yi ma barazanar za a kore ka, za ka je kana ta roƙo ka je nan ka yi amiriya, ka je can ka marerece, ka je gurin waɗancan ka yi musu kuka, sannan ka har haɗu abinda za ka biya kuɗin haya. To amma kawai wata rana saboda ka samu wata 100,000 sai ka ce za ka je ka yi wa aure, ka kashe ta ka je ka yi wa aure, kuma a zo a kuma tsugunawa. To gaskiya wannan ba musulunci ba ne. Akwai waɗanda suke ba mu wasu wani hadisin da ba hadisin manzon Allah ba, cewa wani ya zo yana cikin talauci, annabi ya ce je ka yi aure, ya je ya aure ya dawo ya ce ya rasu da ina nan cikin talauci na, abin sai ƙara gaba, annabi ya ce je ka ƙara aure, ya kuma dawowa wai annabi ya ce je ka ƙara aure, to wannan ba annabi faɗi haka ƙarya yake. Allah ta'ala abin da yake gaya mana cewa wanda falyastafi fil ladina la yajidu nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadlihi. Allah cewa waɗanda ba za su iya samun aure ba saboda ba su da wadata, to su rike kansu su kame kansu har Allah ta'ala ya wadata su. Ba cewa yayi ba ku je ku yi aure ku samu wadata. Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj. Ya ku tandazan samari wanda yake da ƙarfin yake da ikon aure, sai da yace man istata'a minkum alba'a. Alba'a shine mu'unatan nikah, abinda zaka iya daukan dawainiyar aure da shi. Wanda yake iya daukan dawainiyar aure to yayi aure. Kaga ashe wanda ba zai iya daukan dawainiyar sa ba, baya da kudin aure, baya da kudin da zai rike ko sana'a da zai rike matar, to kada yace zai je yayi. Amma da sai Annabi ya ce kawai ya ku samari ku je ku yi aure, ba maganar a kawo sharadin in kana da abinda zaka rike ta da shi. Saboda me sai a ce to ai in kai auren zaka samu? Wannan musulunci bai faɗa haka ba. Shi yasa lokacin da Fatima bintu Qais tazo tana tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam tana neman shawarar sa game da zawarawanta da suka fito suna son ta wa za ta aura tsakanin Muawiya ibnu Abi Sufyan da kuma Abu Jahm, Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce fa amma Muawiya fa su'lukun la mal lahu. Muawiya ba shi da sana'a, zaune yake ba da komai, ba da kuɗi. Kaga da Annabi sai ya ce ta aure shi dan ya dan su yi kuɗi. Sai ya ce masa ba da kuɗi. Shi kuma Abu Jahm yana yawan dukan matansa, dan kake aure Usama. Kaga a da shaida a ce kawai mutum in yayi aure kuɗi yake, to Annabi zai ce Muawiya ba da kuɗi ba, to ga hanyar da zai samu kuɗi kuma sai Annabi ya hana shi aurenta. Sai ce masa la mala lahu, ashe kaga ana son wanda zai yi aure din ya zama yana da abin da ya dogara da shi na sana'a, da zai rike matarsa ya kula da haƙoƙinta, yana da lafiyar da zai rike ta. Wani ba ya da isasshiyar lafiya kuma ce zai je karo aure dan ma zo a ta rigima a ta rikici. Saboda haka duk waɗannan abubuwa yana da kyau a ambace su yayin da mutum yake kokarin rike a ƙara aure. To inda duk zai zama yana da wannan, amma kuma shi a karan kansa ya san yana da rauni, ba zai iya adalci ba tsakanin matan da zai aura. To Allah ta'ala ya ce fa in khiftum alla ta'dilu, in kuna jin tsoron ba za ku yi adalci ba. Fawahida, to ku aure kwaya ɗaya. Saboda haka sai ka tsaya akan mace ɗaya. Haka Allah ta'ala ya ce in khiftum alla ta'dilu. Saboda haka wannan adalci shine kashin wato bayan a ƙara aure biyu uku hudu, babu shi to shi kenan sai dai a haƙura.
Sai saƙon Muhammad Aliyu wanda ke cewa malam menene hukuncin yin rantsuwa da alƙur'ani?
Alƙur'ani maganar Allah ce, maganar Allah sifarsa ce, sifarsa kuma ana rantsuwa da ita. Aka yi rantsi da sifar Allah da sunansa da sifarsa ana rantsuwa. Alƙur'ani kuma maganarsa ce. Allah ta'ala yana cewa wa in ahadun minal mushrikina istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'amana zalika bi annahum qawmun la yafqahun. Idan wani daga cikin mushrikai ya nemi ka bashi mafaka, to ka bashi gurin fakewa har ya ji maganar Allah, ma'ana har ya samu sauraron Alƙur'ani. Kaga Allah ta'ala ya kirawo Alƙur'ani maganarsa, kuma maganarsa sifarsa ce, sifar Allah kuma sifarsa sifa ce, abinda sifar Allah kuma ana rantsuwa da ita kamar yadda ake rantsuwa da sunan Allah. Saboda haka ya halatta a rantsa da Alƙur'ani.
Sai wannan ta ce shin mace za ta iya bin sallar Juma'a daga cikin gidanta kasancewar tana kusa da masallaci?
Mace ba za ta bi sallar Juma'a ba ko wani Juma'a daga cikin gidanta. In tana son ta yi sallar Juma'a sai dai ta fito ta zo masallaci ta zauna inda mata aka ware suke zama a masallacin, amma ba daga gidanta ba. In tana gida ta yi sallah a gidanta, wannan ma shi yafi ma lada sama da ta zo ma masallacin. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tamna'u ima Allahi masajid Allah wa buyutuhunna khairul lahunna. Kakku hana mata bayan Allah zuwa masallatai, amma su yi sallah a gidajen su, wannan shi yafi alkhairi. Saboda haka in ta yi sallah a ɗakinta yafi ta zo masallaci, ya ladan da za ta samu ya ɗara wanda za ta samu in ta zo masallaci. Amma in tana kwaɗayin zuwa masallaci ɗin, watakila ko dan ta ji huɗu ba, ko dan ta ji kwaɗakarwa, to wannan kuma ya halatta ta zo. amma ba wai tabbai daga cikin gida ba.
Sai Ali unguwa uku wanda ke cewa shin ya halatta a sumunce kabari ko a yi masa wata alama da za a gane shi?
Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana a sumunce kabari, ya hana kuma a yi gini a kansa. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tujassasa al-qubur aw an yubna alaiha. Annabi ya hana a yi wa kabari siminti, kuma ya hana a yi gini a kansa. Wannan hadisi ne sahihi, kuma hadisan da suka zo akan wannan suna da yawa. Suka hana a sa wa kabari abin siminti, saboda haka ana son in aka tashi kabari za a san shi ya yi tudu da yawa, ya yi tsiri, ya yi tozo, sannan kuma ana so a yi lebur da shi, wato sama su kai tudu kannan sannan kai ya abin nan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sayyidina Ali ya umarce shi da cewa kada ya bar wani kabari wanda yake da tozo sai ya daidaita shi. Ana so ya tashi daidaita shi kai wuce dani guda, sannan kuma saman sa kai ya yi tudu, sannan kuma ba a yadda a sa siminti a simince shi ba.
To sai sakon da ke cewa shin mutumin da ke cikin janaba zai iya ambatar sunan Allah?
In ya yi wanka ya yi tahara, wannan mustahabbi ne ya ambaci sunan Allah cikin tahara. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni akrahu an azkura Allah ala ghairi tahara, ina kyankyamin in ambaci Allah ba bisa tahara ba. Shi yasa lokacin da ya bawali wani ya masa sallama, Annabi sallallahu alaihi wasallam bai amsa sallamar sa ba sai da yayi taimama, sai da ya taimama a jikin wata katanga, sannan ya amsa sallamar sa, ya juyo yake ce masa dan ya bashi uzuri kai ya je yayi sallama bai amsa masa nan take ba. Ya ce ina kamar in ambaci Allah ba bisa tsarki ba. Saboda wannan mustahabbi ne kai tsarki lokacin da kake so ka ambaci sunan Allah. Assalamu sunan Allah ne, shi yasa bai amsa sallamar ba. Amma ba wajibi ba ne da mutum zai ambaci sunan Allah din a lokacin, ba a cewa yayi laifi ko yayi zunubi ko yayi sabo. Abinda dai aka fi so ne a ce yayi dahara din. Kuma ita janaba ba dai take da haila ba. Ita haila wani abu ne da in ya zo sai ya dauke, mace ba ta da iko ta dauke wa kanta haila sai lokacin tafiyar ta yayi. To kaga ita hukuncin ta zai sha bamban da mai janaba. Shi mai janaba duk lokacin da ya so ya kawar zai iya kawarwa, ba wani abu ne da yake bin shi sai lokacin karshen sa ya zo ya tsaya. To shi yasa ita hukuncin ta yake da sassauci, yake da sauki ma akan nan mai janaba. Kuma ka ita ma za ta yi ambaton Allah a yayin da take cikin hailarta, ba za a raba ta da ambaton Allah ba cikin waɗannan kwanaki akan abin da ba ita ce ta yi wa kanta, ta zaba wa kanta ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Aisha inna hadha shay'un katabahu Allahu ala banati Adam. Ta wannan haila wani abu ne da Allah ta'ala ya kaddara wa ƴaƴan Annabi Adam mata. Saboda haka ba wani abu ne da ita ta kaddara wa kanta bare a ce ta je ta kawar. Sabanin janaba, shi mai janaba yana iya kawarwa da sanda ya ga dama. To shi yasa shi sai ya kawar in so sai ya ci gaba da ambaton Allah din. Amma da a ce zai ambaci Allah din, ce la haula wala quwwata illa billah, ko ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ko kuma makamancin haka, ba a cewa yayi zunubi ko yayi laifi.
Sai sakon Hafizu Shehu wanda ke cewa malami, menene ingancin cewa matar aure za ta iya yin karin gashi?
To maganganu ne na malamai dangane da wannan. Akwai malaman da suke cewa idan kanat za ta zauje idan tana da miji, a cikin mazhabin Shafi'iyya cewa macen da take da miji za ta iya kara gashinta, sabanin wacce ba ta da miji. Magana ce a mazhabin Shafi'iyya. Su da man Malikiyya abinda suke magana a kai shi ne idan sadar da gashin a kai haramu ne, amma in dorawa a kai, wanda dorawa a kai su wannan daman sun ce wannan ba haramun ba ne. Su kuma mazhabar Hanabila abinda suke faɗa shi ne idan akwai bukata, wato in akwai bukata, mace ce ta samu matsala tana da gashin ta zube, ta zama haka gatan in ta shiga cikin ƴan uwanta mata za a iya mata ma dariya an ga kanta. To suka ce wannan ba laifi ta sa gashin da za ta kawar da wannan aibin da yake tattare da ita. Wato kamar mutumin da haƙorinsa ne ya cire aka yi masa wani. Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai cikin sahabbansa wanda hancinsa ya ya cire annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina azurfa kaga ya jona hancin da ba nashi a jikin sa ba wannan duk ba a cikin ta gairu khalqillah wannan izalatul darar ko izalatul adha kawar da abin da zai cutar shi kuma a kaidar musulunci ad-dararu yuzal abin da zai cutar da kai kana iya kawar da shi saboda suka ce idan akwai bukatar haka to ba matsala dan ta kara gashin saboda da can tana da gashi kuma ya zube ko wani abu ya faru gashin ta ya tafi to zata abin nan abinda suka yi ittifaki akai shine ba za a yi amfani da gashin dan adam ba wacce ta yi amfani da gashin dan adam wajen ta kara wa kanta gashi ko kuma ta yi amfani da gashin da zai zama ta dilisi wato za ta rika nuna wa mutane ita mai gashi ce alhalin kuma ba mai gashin bace wanda wataƙila a irin haka idan ba mai aure bace wani ya kanta haka ciki da gashi ya cewa gashin gaske ne sai ya aure ta kuma ya ce an cuce shi ta haince shi ai ta rigima to wannan shine wasu malamai suka ce irin wannan bai halatta ba amma idan har gashin da za ta sa wani abu ne da za a iya ganewa ba sajewa yake da gashin ta kai da ka gani ka san wannan ba gashin ta bane ko ba gashin ɗan adam bane dorawa ta yi a gurin malikiya so da man babu matsala in a ba ta da gashi ne ta yi sa wannan saboda ta kawar da munin da yake tattare da ita a gurin hanabila ba ya da matsala idan mai miji ce a gurin shafi'iya ba ya da matsala to a nan ne aka samu maganar mai miji ta shigo.
To sai saƙon Ibrahim Salisu Adamu da ke cewa malam wace addu'a ce mutum zai yi a lokacin da shaidan yake sanya masa shakku da waswasi a cikin addininsa.
To abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai idan mutum ya ji wannan ya ce amantu billah ce amantu billah kuma shi da mai shaidan yana sanya wa mutumin da yake da addini ne waswasi ya rika yi masa waswasi a cikin zuciyarsa amma mutumin da ba shi da addini zuciyarsa fanko take ko kuma a'a shaidanin ne a cikin zuciyarsa kaga ai ba bukatar kuma shaidan ya je ta masa waswasi to wannan waswasi zai masa shi ma ya zama shaidan din a karan kansa to da haka shaidan yana yi wa mutumin da yake da addini ne zaka kaji irin wannan to alama ce kamar yadda annabi yake cewa zalika sari zaka sarihul iman lokacin da sahabbai suke gaya masa cewa wani mutum ne yazo yake ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yakan ji wani abu da ya furta shi ya faɗi abin gare ya rikito daga sama ya faɗo ya halaka annabi sahabbai suka ce to ai ma muna ji annabi ya ce a wata jiruna haka kukan ji haka zaka sharihul imani ce wannan shine tsantsar imani wato kamar barawo ne a in kaga ya shiga guri yana da san akwai abin da zai samu ko barawo ba zai shiga kango ba yace zai yi sata garin gurin da ya san babu wani abu inda kaga ya shiga to yana jin cewa akwai wani abu mai tsada wani abu mai kima da zai sata to haka shedan yake in ya sadado zuciya to akwai abin da yake so ya sace a cikin zuciyar imanin kenan yana cikin zuciyar sauraka idan mutum ya ji haka ya ce amantu billah kada wannan ya daga masa hankali ko ya kara sashi rikici in ya rikice kuma ya shiga wasu tunani wanda ya da shaidan yayi nasara a kansa ya riga jin sallar sa ma bata yi ba a aikin addinin sa bai yi ba duk wani ayyukan lada da aikin ibada da yake duk ba su yi ba wataƙila wannan ma ta sashi kawai ya daina ma ce to shi ma duk gashi ayyukan sa ma da sun rushe ko ba haka bane saboda haka in mutum ya ji wannan kawai abinda zai ce amantu billah ɗayan ku zai zo yana ce shaidan zai zo wa ɗayan ku yana cewa waye halicci kaza ƙarshe ba ce da shi waye halicci Allah annabi ce idan ka ji haka fa qul amantu billah.
To sai saƙon Shitu mai sha'in kusa wanda ke cewa malami menene hukuncin mutumin da kullum baya samun salar asubahi.
To idan wata larura ce wace ta fi ƙarfinsa ce shi in ya kwanta baccinsa haka yake kuma ba wai ganganci yake ba ko yake kwantawa ne da wuri ko ya shagalta da kalle-kalle a shi haka Allah ya jarrabe shi to wannan ba yadda za ka yi da shi kuma ba za ka iya fasikantar da shi ba ko ka ce da shi bai damu da addini wannan ya zama larura amma wanda shi kalle-kalle misali zai yi sai can dare ƙarfe uku ƙarfe hudu dab da asuba sannan ya kwanta saboda haka har gari ya waye bai tashi ba to kaga anan wani abu ne wanda ya yi da ganganci Allah ta'ala zai kama shi da wannan gangancin haka nan mutumin da watakila area da yake ko akwai barazana ko akwai tsoro ko akwai wani abu wanda da yake zai iya lazana masa rayuwarsa kaga zama wani to takira wani mutum ne wanda ana tsammanin cewa fitarsa daidai wannan lokacin akwai hadari sai aka ba shi shawara cewa to ya dakata to wannan shi ma yana da uzuri amma mutumin da ba wani hatsari ba wani da ya damu da shi ko ba wani zaman lafiya ake a guri babu ko ba dalilin da zai sa ya zaman sa ya zuwa sallah wannan ne laifin ya haka
to sai sakon Nuran Gombe wanda ke cewa malam menene hukuncin auren da zargi ya shiga cikin sa ma'ana ma'auratan suna zargin junan su
to auren sa yana nan mutukar dai ba shine yace ya sake ta ba dan yana zargin ta zargi ba shine ya saki ba idan mutum yana zargin matarsa ko tana dauke da ciki yace ba cikin sa bane shi bai yarda ba to sai ga ilani amma a ka'ida ta auratayya ana so a samu amincewa juna wato duka bangarorin biyu su amincewa juna idan har aka rasa aminci tsakanin bangarori biyu to zama zai wahala yake zai wahala yake sauraka ba daidai bane miji ya zargi matarsa akan abin da ba shi da wata hujja ba lalle bane mace ta rika zargin mijinta akan abin da ba ta da wata hujja karfa akan ta domin in aka samu zargi ya shiga ciki to zaman ta kewa kuma za ta yi wahala amma kuma wannan zargi ba shine mutuwar aure ba yawanci mutane sai a ce in miji yana zargin matarsa to auren sa ya lalace ko in tana zargin mijinta ba su da aure wannan ba gaskiya bane a zargi shi kadai baya rusa aure in akwai ciki ga mace miji yake shakkar cikin sa ne to liani ake liani shi yake raba kuma bayan an je an yi wannan rantsarantsi a gaban alkali to shikenan aure tsakanin su kuma ya zama haramu har abada ta zama ba mata shi ba la sabila laka ilaiha kuma inda annabi yake ga masa shikenan kun rabu ta kama gaban ta ka kama gaban ta baka da wata kuma hanyar da zaka kara hadewa da ita to wannan an yi liani in ba a yi liani ba tana na matarsa ce shi ba na mijinta ne illa iyaka dai kawai a gaya musu cewa su daina yawan zargi zargi ba shi da kyau mummunan zato ba shi da kyau ba ga miji da mata ba ma ko ga mutum da dan uwansa musulmi musulunci baya son abin laula isma'tu mu'minan mu'minatu wal mu'minatu bi anfusihim khaira qalu hadha ifkum mubin Allah ce ina ma da suka ji ana ta yada maganganu muminai maza da muminai mata su yi wa junan su kyakkyawan zato saboda ana son koyaushe mumini yayi wa dan uwansa kyakkyawan mumini da kyakkyawan zato yayi wa yar uwansa mumina kyakkyawan zato ita ma ta yi wa dan uwanta mumini kyakkyawan zato shi dai abinda shi ma yayi mata kyakkyawan zato wannan shine abinda musulunci yake sai dai in an samu wani hujja ga karfa kana ka samu wani dalili kamar da wani ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam inna zawji la inna zawji inna ya rasulullahi inna imraati la taruddu yada lamisi qala talliqha qala inni uhibbuha qala amsikha idha ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ni hu mata ta duk wanda ya kawo hannu ba ta kabe hannunsa duk wanda ya miko hannu ba ta tura hannunsa annabi sai ka sake ta tunda dai har kana ga irin zai kamata ka zo da ita haka ya rasulullahi ina san sai to ka shike na kariki kai ka haka saboda ka in wani abu ne da ya tabbata ka gani shikenan in abin yayi tsanani har ma kana zarginta da cewa ka da wasu hujjoji da suke nuna cewa eh ba matar kirki bace fasika ce da sauransu Allah ya ce azani la yankihu illa zani aw mushrik wa zani la yankihuha illa zani aw mushrik wa hurrima zalika alal mu'mini saboda kai mu'mini abinda da kake mumini bai kamata ka zauna da ita ba in har ka san cewa tana bin wasu kana da tabbas kana da hujjoji masu ƙarfi to bai kamata ka zauna da ita ba harima zalika alal mu'mini an haramta irin wannan Allah ta'ala ya ce al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithati wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat mata na banza to su yi can su haɗu da mazan banza su nemi matan banza amma mata na kirki su haɗu da mazan kirki mazan kirki su zauna da matan kirki haka Allah ta'ala ya haɗa abu al-khabithatu al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithin wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyib haka ubangiji ta'ala ya haɗu haka idan har ka tabbatar da hujjoji ba zargi ba zargi bai kamata a yi shi ba to shikenan sai ka haƙura da ita
sai baban Halima Ungoggo wanda yace ya ingancin cewa sabai tufafin su yana mutuwa ta kafada saboda daidaita sahu da kuma hada kafada a cikin sallah.
Kai wannan ba gaskiya bane, na hada sahu ne kafada su da abin nan. An ce dai suna hada kafada su da kafada da diddigan su da diddige da idan sawun su da idan sawun, kamar da zuwa cikin hadisin Umar ibn Bashir a cikin sahih al-Bukhari, فَرَأَيْتُ أَحَدَنَا يَلْزِقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ وَمَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ yana hada kafadarsa da kafadar dan uwansa, diddigen sa da diddigen dan uwansa. Wannan shine abin da hadisin ya faɗa, amma cewa har kayan su sun mutu tanan saboda tsabar yadda suke gugar juna, wannan kuma dai kawai wani ne da yake so ya kuzuta abin sosai, amma ba hadisin bai faɗa haka ba.
Sai Abubakar Dandabici wanda yake cewa mutumin da ya karbi gona jingina shin zai iya noma ta?
Idan da yardar mai gonar ya yarje masa ya noma ta, domin yana ganin in ya batta haka a hannunsa jingina kuma bai noma ta ba, wataƙila za ta iya samun matsala. Ya ce na yarda ka noma, shikenan sai ya noma. Amma in ba da yardarsa ba, kayan jingina idan ba kana wahala da su ba, kamar a baka jinginar doki, aga dole ka ciyar da shi ka shayar da shi, ko a baka jinginar dabbobi dole ka ciyar da su ka shayar da su, to anan an yadda ka yi amfani da su gwargwadon abin da kake kashewa na ɗawainiyar su, in dabbobi ne ka sha nonan su gwargwadon abin da kake ba su na abinci. Amma gona wadda ba wani abu da za ka yi mata na wahala, to kaga anan ba dalilin da zai sa ka more ta sai da izinin wanda ya baka jingina, inda izininsa ne ya yaje maka shikenan.
Sai Ibrahim Babawunti wanda ke cewa malam menene sai hancin yin addu'a yayin da ake tare da ikama?
Akwai hadisai biyu da basu inganta ba sun nuna haka. Akwai hadisin Jabir cikin Musnad Imam Ahmad, idza sawwabat as-salah futihat abwabus samaa wa sujiba ad-du'a, idan aka yi ikamar sallah za a bude kofofin sama kuma za a ansa addu'a. Hadisi ne dhaifi, yana cikin Musnad Imam Ahmad, a sanadin sa akwai Abdullah ibn Lahiya. Haka nan akwai hadisin Sahal ibn Sa'ad wanda yake cewa ana karba addu'a lokacin da ake tada sallah, hina tuqamu as-salah ustujiba li kulli da'in da'watu, idan aka tada sallah kowa in yi addu'a ana ansa addu'ar sa. Hadisi ne munkar, yana da rauni kwarai da gaske. Hadisin ba haka yake ba, hadisin yadda yake idan ana kiran sallah sai wani cikin masu ruwayar sai ya canza abin ya mai da shi ikama. Saboda haka abin da ya tabbata kiran sallah, idan ana kiran sallah ko aka yi kiran sallah, ma bainal azani wal iqama, addu'a la yuraddu ma bainal azani wal iqama, addu'a ba a mayar da ita lokacin da ake kiran sallah ko lokacin da ake abin nan tsakanin kiran sallah da ikama. An yi kiran sallah kafin ai ikama, wannan lokaci ta zara ce da mutum zai ta addu'a har lokacin da za a yi ikama. Amma bayan an gama ikama ko ana cikin ikama, babu hadisi sahihi da ya tabbatar da wannan. Hadisai guda biyu ne wanda kuma dukkanin su malamai sun ce basu inganta ba.
Wanda ya ce malam dan Allah a ji hankalin iyaye kan muhimmancin sanya wa 'ya'ya albarka da kuma illar aibata su. Daga Jibran.
Babu shakka kowane mutumin kirki so yake Allah ta'ala ya bashi zuriya ta kirki, haka annabawa suke roƙo, haka muminai na ƙwarai suke addu'a suna roƙo, ba wanda yake addu'a ya roƙi zuriyar da take ba ta kirki ba. Nabi Zakariya Allah ta'ala ya gaya mana hunarika da Zakariya rabba qala rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a. Nabi Zakariya ya addu'a ce Allah ka bani zuriya tayyiba, wato zuriya ta kirki ta ƙwarai mai addini mai mutunci. Hakanan muminai su ma Allah ta'ala ibadur rahman da ya gaya mana qul rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah ka bamu ta hanyar matan mu ka bamu zurriya wadda take tayyiba, ka bamu zurriya wadda take ta kirki. Saboda haka mutanen kirki annabawa gabanin baya duk sun kasance suna roƙon zurriya ce tayyiba. To kaga mutumin da yake son zurriya tayyiba ai ba zai riƙa yi wa 'ya'yansa mummunan addu'a ba. ruba Maryam alayhi salam tun daga ciki take wa abinda ta dauka take masa kikkiawan fata take cewa ya ubangiji na abinda na baka na baka abinda yake ciki na ya zamana mai hidima gare ka har lokacin da ta haifi abinda yake cikin ta kuma sai ta ganin mace ce to a wannan lokaci take cewa falamma wada'ata qala rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'tu wa laysa dhakaru kal unsa wa inni samaytuha maryam wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim bayan haihuwarta ta ga mace ce sai Allah gashi ta zama mace ne kuma na da can nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim da ta haihu ta ga mace ce ta cito gashi mace ce kuma mace ba za ta taba zama kamar namiji ba amma na sa mata suna Maryam inni samaituha Maryam wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim ina neman ka ka tsare ta da ita zurriyarta wato da ita da abinda za ta haifa daga shaydan tana jaririya tana yi mata addu'a mai kyau tana neman Allah ta'ala ya tsare ta Nabi sallallahu alaihi wasallam idan Hassan da Hussein suka shigo addu'a yake musu yanzu kuma bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma haka yake musu addu'a to kyakkyawar addu'a yake so iyaye su kai wa yayan su Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum fatuwafiqu sa'atan yastajibu Allah fiha du'a'akum kada ku rika yi wa kanku mummunan addu'a kar ku yi wa ƴaƴanku mummunan addu'a kar ku yi wa iyalanku mummunan addu'a kar ku yi wa dukiyoyinku ma mummunan addu'a ko dukiyarka kar kai mata mummunan addu'a ba da ba daga katsuguna ka haifa kuma kai masa mummunan addu'a ko dukiyarka ko motarka kar kai yi ne mata Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya da wani yana kan abin hawan yana cijewa ya dake shi ya ce da shi ya ce da abar hawan mal'una annabi ya ce to ba za a tafi da la'anan na da mu ba za mu tafi da kai kana kan la'anan niya ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutun ya la'anci har abin hawan sa saboda ba daidai bane iyaye su rika yi wa ƴaƴan su nuna addu'a ku rika yi musu addu'a mai kyau koda ba su yi daidai ba ci Allah ya shirye ka Allah ya gyara ka abinda ya kamata Allah ka shirye shi amma tsinewa wannan ba dabi'a ce ta mu'mini ba dabi'a ce ta musulmi ba saboda ka baya dacewa
sai Ahmad Yarima Jos wanda ke cewa malam matar da ta nemi mijinta ya sace ta saboda ya baya kula da haƙoƙin da suka rataye akan sanata shin ta yi laifi
yana da kyau a je a zauna gaban masu sulhu tsakanin bangarorin biyu mijin da mata abinda bangarorin mijin da ita matar aji ta bakin ta aji ta bakin sa wani lokaci akan yi da awar haƙoƙin da ba haƙƙi ba daga jima tara cewa baya bata haƙƙin ta kuma in aka tambaye ta mai haƙƙin nata sai ta faɗi wani abin da ba musulunci bai lissafa wannan cikin haƙoƙi ba ta kila dai wani abu ne na ihsani idan yayi to za a ce yayi ihsani in bai yi ba kuma za a ce bai bada haƙƙi ba wani lokaci akan iya samun mummunar fahimta wajen haƙƙin ta nemi wani abu da ba haƙƙin ba ta kira shi haƙƙi to a irin nan kaga sulhu shi zai sa a fahimtar da juna kafin a yi batun neman saki don kuma ya tabbata cewa a haƙoƙin nata na gaske ɗin baya bata baya kula da ita baya ci da ita baya sha da ita ya batta sai dai ta fita ta nemo ta ci da kanta ta sha da kanta wataƙila in tana da ƴaƴa ma ita take wato ɗaukar ɗawainiyar su baya kula ta to babu shakka wannan ya shiga haƙƙinta kuma da zarar ta ɗaga maganarsa zuwa ga alƙali ya ji basu ya ji shaidu babu shakka zai iya cewa ko dai ya gyara ko kuma ya sallame ta tana da haƙƙinta neman haƙƙinta walahunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf Allah ta'ala cewa walahunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf irin yadda suke da yadda haƙƙi yake akan mace haka ne ita ma take da haƙƙi akan mijinta haka Allah ta'ala ya ce saboda haka yadda zai nemi haƙƙinsa a gunta ita ma ta nemi haƙƙinta a gunsa idan alƙali ya ji cewa hukukin lalle haƙƙin ne da gaske to zai iya gargadinsa ya bashi dama ya je ya gyara in bai gyara ba to alƙali na iya ubarta sai ya sake ta na kuma laifi ta yana ba
sai sakon Ibrahim Suleiman zuwa ciki wanda ke cewa shin akwai laifi ga wanda yaje dauran aure ba tare da an gaice shi ba
dauran aure ba wani maganar laifi dan kaji dan shi da ma dauran aure abinda ake bukata ko dai a samu shaidu guda biyu adalai in ba a samu shaidu guda biyu ba a yayata auren to kusan mu'i ilalun nikah ne yanzu ake wannan taron da ake ba na shaidu bane shaidu guda biyu adalai ake bukata to amma mu akan yi ilan din shine wasu malaman suke cewa shine wajibin ma a samu ilani wato kowa da kowa ya wanda duk ya kamata ya sani ya san cewa wani ya aurewance a baza labarin saboda wannan gayyata da ake a taro kusan baza labarin ne kawai aka yi amma ba shaidu bane shi yasa a gurin ba a cewa kun shaida ba wani bukatar kun shaida kowa ya gani akwai wanda zai je ya ce shi bai yadda ba shi ba a yi ba auren nan shi bai babu bukatar kun shaida so idan mutum ya je ya halarci gurin ba wai kaida bace sai an gayyace shi inda ake bukatar a baka gayyata kafin ka je shi ne mutum ya yi abinci gidansa ya ce wa wasu abokansa mutum biyu uku hudu ku zo mu ci abinci to in wani na biyar zai bi su to ya kamata in ya bi su an je can su sanar haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi lokacin da wani ya gayyace shi a yi abinci ya gayyace shi Annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya bi shi da ya zaka zo kofa ya ce to wani ya biyo ni ka yadda ya shigo to a lokacin da bai yadda ya shigo ba sai ya ce to kai hakuri ka koma ya ce ya yadda ya shigo to irin wannan shine ake bukatar gayyata amma dan zuwa daurin aure wannan ba wani bukatar sai halalle an gayyace ka
sai wani ke cewa shin malam ne ke kawo tashin tsigar jiki ko me ya kamata mutum ya karanta a lokacin da mutum ya ji irin wannan abu
to wallahi ban san me yake kawo shi ba kuma san me yake karantawa ba
sai sakon Rabi'u Garba wanda ke cewa yaya matsayin furucin mijin da ya ce wa matarsa idan ta fita a bakin aurenta kuma sai ta fita shin idan sakin yayi wu a nawa za a lissafa shi
to wannan shi ake kira talaqul mu'allaq sakin da bai sake shi ba ya data ya shi da wani abu a gurin wasu malamai suna cewa saki ne amma wasu malamai suna cewa ba zai zama bai zama saki ba sai ya tabbatar da shi mutum ne ya faɗa wa matarsa cewa in kin fita daga gidan nan ko in kin shiga kin je gidan suwa ne ko in kin yi abu kaza na saki ki to sai kuma ta yi to abinda wasu daga cikin malamai suka ce aje a tambaye shi to kai gashi ta yi sakin kai nufi daman ko ko a kawai barazana kake so kai mata ka tsorata ta yadda in yadda kada ta yi abu in fita ne kada ta fita in ya ce wallahi ni dai na faɗa ka ne don ta ji tsoro to shi saki yana da alaƙa da makasid ne da niyyar mutum da kasadinsa in kasidinsa bai dace da abin da dinsa ba a zarsa ba ya ce saki yake nufi ya shi kenan ya zama saki kuma saki ɗaya ne ba wai saki ne ba ini ba saki ne guda ɗaya na saki abin da in kika fita a bakin aurenki sai ta fita to kai ta fita dama ai na faɗa na ce a bakin aurenki shi kenan ta sako kuma saki ɗaya ne ba saki uku ba idan ya ce a ni fa ba fa sakin so ne kawai ta ji tsoro to anan ba a zartar masa da saki wannan ra'ayi ne daga cikin ra'ayukan malamai akwai wanda suna ga saki ne amma dai wannan ra'ayin shi yafi kusa da dacewa kuma zai warware matsaloli dan da yawa wasu sukan faɗa haka da niyyar barazana sun yi haka ne dan barazana ba wai har zuci sakin suke nufi ba wani yana da confidence cewa ba za ta yi din ba kuma ƙarshe sai ta yi ita ma kuma abin ya dame ta shi ma kuma abin ya dame shi to wannan ra'ayin na malamai shine tsakatsaki amma kuma ita rusa gidaje ita rusa auratayya
to alhamdulillah malam Allah ya saka alkhairi masararo duka anan mun ga ƙarshen shirin a wannan rana ta Lahadi sai dai za ku iya ƙara sauraron maimaita waɗannan shirye-shirye na ce da kuma na yau din a ranakun Talata da kuma Alhamis da misalin karfe 2 na rana kuma za ku yi aiko da sakonin ku kuma akan lambobin wayar da aka saba na 0805544413 ko kuma 0707778462 ko kuma akan 0700 360 4155 ko kuma dai ta kan adireshin mu na email din nan a faturarahma@yahoo.com ko kuma ta shafin mu na faturarahma dake dandalin sada zumunta na Facebook. A madadin sashen addinin musulunci na gidan Radio Rahma farincikin al'umma dake yada shirye-shirye akan mita 97.3 a Zunguna FM da kuma shi malami a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jalemo babban malami a tsangayin nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero dake nan Kano wanda ya samu damar amsa muku tambayoyin da kuka aiko da kuma Bashir Idris Ungwago wanda ya tattara mana sautin akan na'ura. Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sai wani mako idan Allah ya kai mu.